ga watan uku shekara ta 2025 miladiya, domin ci gaba da wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, inda muke tafi a cikin suratul Kahfi, wanda yau shine zama na 15 ne ko 16? 16 a cikin wannan sura mai albarka. Zaman da ya gabata, idan ba a manta ba, mun ciki a ƙarshen aya ta 44, wanda shine ƙarshen kissar wannan ma'abocin gonakai guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da su domin ɗaukar izina da darasi akan wani yanayi da ɗan adam ka iya kasancewa a cikinsa, musamman wanda ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki, na ganin cewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya masa kamar ba zai gushe ba, wato yana ganin damar da Allah ya basa kamar mai ɗorewa ce mai nigewa. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗora akan aya ta 45 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Kahf. Malama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
Allah maɗaukakin sarki, bayan buga misali da ya ga waɗannan mushrikai ɗin da waɗannan ma'abota tattaunawa a tsakaninsu, ma'abocin gona da kuma abokin tattaunawarsa, ya biyo kuma a karo na biyu da wani misali ɗin wanda yake ya shafi kowa da kowa. Kowa zai iya ɗaukar izina, ba wai don kore wancan babu izina ba, sai dai wannan an nuna cewa a na farko an ba da aƙidar wanda ya kafircewa Allah maɗaukakin sarki na mummunan sakamako da ya samu. Allah ya ce waḍrib lahum mathalal hayatid dunya, ai buga musu misali, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na cewa kwatankwacin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama, kai ka ce wani ruwan sama ne wanda muka saukar da shi daga sama. Fahtalata bihi nabatul ard, sai ya cakuɗa, sai ya gauraya da tsirrai waɗanda suke a ban ƙasa. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah, sai kuma aka wayi gari ya zamanto bushashshe, ya zamanto ƙeƙashashshe wanda iska ke ɗaukansa daga nan gurin zuwa can. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, lallai Allah maɗaukakin sarki akan kowane abu mai cikakken iko ne kuma mai ƙaddarawa. Wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bada wani misali ne ga duk wani ɗan adam. Sa'irin da wasu malamai suka ce a'a, ba wai kowane mutum ake nufi ba, ana dai ƙara cewa ya ƙara buga wannan mushrikai ne misali na abin da suke ganin suna mallakarsa na dukiya da abin hannu. To fa su sani, bayan an musu misalin gushewar wannan abin, to ga ma wani misalin wanda yake a ammu ya fi wancan faɗi, cewa gabaki dai ita rayuwar duniya ɗin ta fuskar abinta da za ka gani da ido zai iya gani, hannu zai iya taɓawa, ko za a iya ji na daɗi, na morewa, na jin daɗi, na kashe ƙwarƙwatar ido, na koma menene da ake gani za a ɗanɗana na gardin rayuwar duniya. Kama in anzalnahu minas sama, Allah maɗaukakin sarki ya ce kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama. Bayan Allah ya sanya giragizai, sai ya sanya ruwa ya sauko daga gare su, wanda in suka sauko wannan ruwa ya sauko ƙasa, sai ya zamanto ƙasa ta samu na abin da take buƙata a jikinta, domin ya zamanto ta hudar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufa cewa zai hudo daga gare ta na tsirrai. wannan tsirrai din kwaya ce wanda za a iya dauka a matsayin abincin da za a ci, shinkafa, gero, masara, dawa ko makamancinta? A'a, ƴaƴan itatuwa ne da za a sha a more, lemu, ayaba, kankana da sauran abubuwa, ko kuma a ganyayyakin ne da ɗan adam yake bukata domin ya zamanto jikinsa ya ginu ya kafu na abin da ya shafi ganye, misali wataƙila a ce alayyahu, a ce kabeji, a ce kaza, a ce kaza, cikin nau'in abubuwan da ake samu na alfanu da yake ban ƙasa mai tarin yawan gaske. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya saukar da wannan ruwan daga sama, fahtalata bihi nabatul ard. A nan gurin malamai suna da fassara guda biyu da suke yi masu tafsiri. Wasu suna ce fahtalata bihi nabatul ard, ai sai ya zamanto cewa wannan ruwa ɗin ya gauraya da ita karan kanta ƙasa ɗin. Ma'ana ruwan saman da ya sako bai tsaya a saman ƙasa ya kiya nitse ko ya kiya ƙasar ta tsotse wannan ruwan ta shanye shi ba. A'a, da Allah ya saukar sai ya zamanto ruwan ya sauka ya shiga cikin ƙasa. Wannan shigar tasa ita ce a sanadiyar ta tsirrai sai suka tsiro suka fito suka zamanto sun yi yabanya sun ba da fa'idar da ake so a samu cikin abin da yake Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ya ƙaddara cewa zai auku na ɗabi'ar da ya ɗabi'antar da fitowar ƴaƴan itatuwa a ban ƙasa. Sa'ilin da wasu malaman suka ce a'a, takhtalata bihi nabatul ard, ana nufin su karan kansu tsirran ne suka sarƙafe da junansu. Ta yanda inda mai tonawa zai tona, a wata gona zai iya ganin jijiyoyin da suke ƙarƙashin ƙasa suna sarƙafe da juna. Waccan bishiyar jijiyoyinta ta sarƙafe da wannan, waccan ta sarƙafe da wannan, saboda yanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari cewa za su kasance a irin wannan yanayi ɗin. Da haka fahtalata bihi nabatul ard, ko dai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa wanda ya zamanto ya cakuɗa da ban ƙasa ɗin nan har suka fitar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufa cewa zai fito a ban ƙasa, ko kuma a'a su shukokin ne suka kasance a sarƙafe da junansu. Fahtalata bihi nabatul ard, shi sa al-Mawardi rahmatullahi alayhi a ƙarƙashin haka ɗin yake cewa fahtalata bihi nabatul ard yahtamilu wajhain, yana ɗaukan fuska guda biyu. Ahaduhuma anna al-ma'a ikhtalata bin-nabati hina istawa, cewa na farko shine ruwan nan ya gauraya ya cakuɗa da waɗannan tsirrai ɗin lokacin da ya zamanto ya daidaita. Athani anna an-nabata ikhtalata ba'dahu bi ba'din hina nazala alayhi al-ma'a hatta nama, na biyu kuma shine cewa su waɗannan tsirrai ɗin menene jijiyoyinsu sun sarƙafe da juna, sashinsu yana bin sashi, so saboda sakamakon tasirin da ya ruwan ya musu har ya zamanto sun girma sun ba da abin da ake so na fa'ida. Da haka kowanne a ciki fuska ce wadda take tana da fa'ida da take fitarwa, babu cin karo da juna. Allah ya saukar da ruwa, ganin damarsa ne da sai ya sa ruwan ya zamanto mai kwanciya ne kawai a ban ƙasar, ba zai yi naso ya hudu ya jiko har ƙasar ta bada abin da za ta bayar. Sannan kuma in ya shiga, tasirin a gurin Allah maɗaukakin sarki yake shi ya bada damar wannan ruwa ya tasiri har a samu abin da za a samu na fa'ida. Sa'ilin da kuma waɗannan jijiyoyi ko waɗannan shukoki ko tsirrai Allah ya sanya cewa akwai alaƙa tsakaninsu da juna, ta fuskar da jijiyoyin suke zamantowa daga tushe, sannan kuma sashi na tsirrai ɗin bishiya tana zamantowa sashin wani kamar reshe da sauran ganyayyaki. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa asbaha hashiman tazruhu riyah, wata rana wannan gona da kuke gani mai yabanya, wannan bishiyu da kuke gani kwarashar masu gwanin ban sha'awa, wanda suke cike da ni'ima, suke cike da ƴaƴan itatuwan da suke bayarwa, wanda ranku yake daɗaɗa idan kun sami amfaninsu a matsayin amfanin gona ko amfanin tsirran da kuka shuka. Amma sai a wayi gari, tusbihu hashima, za ta zama nuso busasshiya ƙeƙasasshiya. Tazruhu riyah, wannan ganyayyaki wanda da suke masu nauyi masu ruwa a jikinsu, wannan ganyayyaki wanda da suke kunshe da wasu sinadarai wanda suke alamu ne na danshi, alamu ne na ni'ima, alamu ne na cewa akwai wani ruwa da Allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikin waɗannan ganyayyaki, to sai a wayi gari sun zamanto busassu ƙeƙasassu, babu wani abu a tare da su na wannan abubuwa ɗin da aka sani wanda suke a kan shi. To a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misali ne wanda ƙwaƙwalenmu za su fahimce shi nan da nan. Kowa ya san yanda yake ganin ganye, yanda yake ganin tsirrai idan lokacin damina yake. Gari gaba ki ɗaya duk inda kika fi sai ki gan shi ne, kore shar cikin danshi cikin ni'ima cikin kaza amma lokacin da in kaka ta zo fa an zo sai kiga wannan ganyayyakin da da ga su nan a cike a bishiya a hankali sun bushe wata bishiyar ma in kiga ganta keshiya ce ma bata taba yin ƴaƴan itaciya a jikinta ko kuma ganye a jikinta to fa asbaha hashiman tadruhu riya Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace ganyayyakin sai ya zamanto iska tana kada su wannan yayi hagu wannan yayi dama wancan yayi gabas wancan yayi yamma irin lokacin da ana tsananin sanyi din nan babu abin ka gani iska ta taho da datti ko ta guguwa tai guguwa sai ki gani ta ko duk wani irin shirgi zaki iya gani a ciki zaki ga busasshen ice zaki ga karmami zaki ga ganye bushe bayan dajiya ya kasance ne hayawi wanda a jikinsa akwai nishadi akwai ni'ima da Allah madaukakin sarki ya sanya sakamakon wannan ruwan sama irin wannan misali ne Allah madaukakin sarki yake fadi a cikin surat Yunus innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhatil ard zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams haka lamarin ubangiji yake duk a cikin wannan ni'imomi da abubuwa har waɗanda suke zaune a ban ƙasa su dinga ganin wannan ni'imar ta su kaman mai dorewa ce ko wannan ni'imar ta mu zamu dade muna muratta ko wanda ya kafirce yace kai wata rana ma fa ba za a wayi gari a ce babu wannan abun ba amma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa za a wayi gari wata rana kamar ba a taba rikar wannan abun a matsayin arziki ba kamar ba a taba mallakar wannan ƴaƴan itatuwa da waɗannan gidaje da wannan motoci da wannan dukiya da kadarori din da ake da shi ba i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaytin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma alhayatud dunya illa mata'ul ghurur haka rayuwar take lokacin da ya zamanto wanda bai yi imani da Allah ba ya mallaki duk abin da yake ganin ya mallaka na dukiya na ƴaƴa na kaza na kaza kamar yadda wannan ma'abocin gonakai ya gani ya mallaka sai ya zamanto yana alfahari yana kafafa yana kokarin nuna wa ni na fi ka mallaka ni na fi ka kaza saboda tsananin yanda yake ganin yana jin farin ciki kuma ya rudu da abin da yake ya mallaka amma Allah madaukakin sarki ya nuna misalin shi kwatan kwacin kamar yanda yake saukar da ruwan sama ya zamanto ya bada fa'ida da abin da ake so na amfanin gona sai ya zamanto ma'abocin sa idan sa ya rufe yana ganin kamar wannan abun ba zai wuce ba a ƙarshen ƙarshe komai mai gushewa ne kullu shay'in halikun illa wajhahu misalin da sakon shine ku fa sani duk waɗannan abubuwan da kuke gani za su wuce komai zai halaka komai a ƙarshe zai zamanto babu shi cikin halittar Allah sai me sai Allah madaukakin sarki كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام dan haka dai misalin da Allah madaukakin sarki yake ba mu anan gurin shine mu kwatanta rayuwar gabaki dayanta ka cokan dinta da yanda Allah yake kawo yanayi na damuna da yanda kake kasancewa da kuma abin da yake biyowa bayan ta na bushewar kasa da kekashewar ta da wucewar duk wani abu na amfanin gona kamar bai kasance ya wakana ba kada kai mamaki in kaji an ce haka wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai shine ya samar da abun nan tun babu shi tun wanda ya samar kuma kawar da wannan abun sai mai wahala shine ya kaga tun babu wannan halitta yaya gusar da abun da ya kaga zai zamanto zai bashi wahala shine wanda ya sanya rayuwa ya kaddara kai komo ya kaddara arziki ya kaddara komai da yake aukuwa dan ya baka labarin cewa wannan abun zai tsaya wata rana cak ya zamanto kamar babu shi bai cancanci a ce cewa kai mamakin wannan abu da yake yana faruwa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana dai abin da dai yake da alaka da mawdu'in da ake kai domin duk maganar ita ce mas'ala ta me dukiya mutum yana ganin yana da kuɗi yana da dama yana da iko yana da ƴaƴa yana da dangi sai Allah ya ce almal wal banuna zinatul hayatid dunya lalle ku sani cewa da dukiya da ƴaƴa ado ne da ƙawa na rayuwar duniya ma'ana sa'ilin da ya kasance waɗannan mushrikai abin da ya zamanto musu hijabi, ya zamanto musu katanga tsakaninsu da imani da Allah maɗaukakin sarki, tsakaninsu da yadda da cewa akwai rayuwa, akwai mutuwa, akwai gushewa bayan samuwa, akwai sakamako, shine ruɗuwar da suka yi da abin da suke ganin sun mallaka. To ku sani wannan abin da kuke gani ɗin nan fa ba komai bane ba, face ƙawa ta rayuwar duniya, face wani abu da zai iya zamantowa ma'abocinta in ya rike shi da shi da wannan abun gabaki ɗaya, wata rana za a wayi gari sun gushe babu su. Wanda wannan hali ne na mushrikai, so tari abin da suka mallaka na dukiya ko na wani abu yana sanya zamantowa dalilin da zai kange su daga ganin ikon Allah maɗaukakin sarki da yadda da buwayarsa. An kana ga mali wa bani idza tutla alayhi ayatuna qalu asqatirul awwalin, in an ba su labarin abin da yake na ayoyin Allah maɗaukakin sarki sai ka ji ɗaya daga cikinsu ya ce ne qala asatirul awwalin, wannan kan labari ne na can mutanen farko. Tuntuna ake ba da labarin nan bamu ga ya auku ba tun iyayenmu da kakanninmu, kuma yanzu mu ma an zo ana maimaita mana, to ina za mu yadda da wannan abun bayan da gaske bai iya zamantowa ya auku ba, domin ba wanda ya gani yanda aka ba na bayan suka shuɗe labari ba su gani ba, mu ma haka za a ba mu labari ba za mu ga wannan ba, da haka zance ne na shaci fadi wanda yake babu hujja a ciki. Shi sa shi ma abokin gonakan nan ya ce ne wama abun nusata qa'ima, ni ba na ma tsammanin cewa gabaki dai alkiyama din za ta tashi. Tunda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a matsayin ita ce fitinar da suka fitinu da ita, na ganin ba sa ganin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ko ya ƙaddara. Sai Allah ya ce almalu wal banuna, da dukiya da ƴaƴa, menene su? Zinatul hayatid dunya, ƙawa ce ta rayuwar duniya, ƙyale-ƙyale ne, abin da za a gani ne a kashe ƙwarƙwatar ido, ba wani abu bane ba koma bayan wannan. Sheikh Utsaimin rahmatullahi alayhi ya ce almalu ay min ayyi naw'in, a nan gurin da Allah maɗaukakin sarki ya ce dukiya, kowane irin nau'i na dukiya da Allah ya nufa ɗan adam zai iya riƙarsa a matsayin dukiya, to zai shiga cikin wannan abin. Ya ce sawa'un kana min al'urudi aw al-nuqudi aw al-adamiyyin aw al-baha'im, ya ce duk wani nau'i zai iya shiga. Shin wani abu ne da ake yin saye da sayarwa da shi, ma'ana kayan ɗan kasuwa a matsayin kayan da ya saro ya aje a shagonsa, ai ba ruwan kuɗi ba ne ba, amma mene ne? Dukiya ce, domin zai saida ta, zai karɓi kuɗi, zai kuma riƙar jari, zai ƙara komawa ya sake siyo wani. Awil nuqud, ko kuma su asalin ruwan kuɗi ɗin. Awil adamiyyin, malam ya ce ko ‘yan adam, to ya za a ‘yan adam su shiga cikin dukiya? Na'am. Bayi mumtaz, Allah ya yaftah alayki, ko bayi, lokacin da ake riƙar bayi, ai bayi dukiya ne, domin mutum kuɗinsa ya sa ya fanso su ya zo ya kawo su, kuma a ƙarƙashinsa suke, kuma ran da ya tashi shi ma zai iya ɗaukar su ya dake su su zama ne tsaba, domin zai je ya sai da su. Awin baha'in, ko kuma dabbobi da mutum zai riƙa, shanu ne, dawakai ne, tumaki ne, ko ma menene nau'in dabbobi da mutum zai riƙa yana iya zamantowa a matsayin dukiyarsa, dubiyan da Allah maɗaukakin sarki ya mallaka ma wa Fulani dukiyar me shanu, sai ka ga mutum a ce garke guda shanu ɗari kaza, shanu kaza duka na sani, kuma kowacce in aka gaya maka kuɗin ta sai ka ji kuɗi ne mai yawa, amma yana da guda 60, yana da guda 100, yana da 100 kaza, ashe dukka wannan zai iya shiga cikin dukiya, domin ɗan adam ya yi wata hidima ne Allah ya buɗa masa, ya yassara masa, ya sanya wannan hanyar ta zamanto hanyar arzikinsa. Ɗan kasuwa ne, a gado ya ci, a aikin gwamnati yake, a menene, duka dai a ƙarshe hidima ce ya yi, Allah ya sanya ya samu wannan abin a matsayin dukiya. Wal banun, ‘ya’ya, a asali a larabce idan an ce al banun ana nufin ‘ya’ya maza, domin in za a ce ‘ya’ya mata sai a ce al banat, waja'alu lillahi al banati subhanahu wa lahum ma yashtahun, ashe akwai bambanci tsakanin al bani da al banat. Idan ana so a kawo lafazin da zai gane shine sai a ce al-aulad, to a nan gurin ana nufin ‘ya’ya da maza da mata. To amma sai Allah maɗaukakin sarki ya amfani da lafazin al-banun a nan gurin, shi yasa al-allama Sheikh Utsaimin rahmatullahi alayhi ya ce zakara al-banina duna al-banat, Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ‘ya’ya maza a nan, bai ambaci ‘ya’ya mata ba. Li'annahu jarat al-adatu annahum la yaftakhiruna illa bil-banin, ba dan komai ba sai dan a lokacin a wannan yanayin jinsin Larabawa sun kasance suna alfahari ne da ‘ya’ya maza ba ‘ya’ya mata ba. To don bayanin da misalin ya fi shigarsu, don su fuskanci hakikanin abin da ake nufi sai aka yi musu magana da yaran da suka fi daukar sa da muhimmanci ma na yaran yaya maza saboda lokacin an ba wani su yaya mata ma dauka yake an bashi abun kunya yana ganin abin da zai boye ne a cikin al'umma shi kar a ganshi a ce wani an samu karuwa a gidan sammace aka samu ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ay yumsikuhu ala hulin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hasko mana hoton yadda suke kasancewa kuya ma yake yi baya so a ganshi ni wannan abun kunya ina zan yi da shi to abin da mutum bai dauke shi a bakin koyi ba in ka ce mishi misali da shi ai dama shi bai dauke shi da kima ba da haka sai aka yi musu magana da yaran da suka fi ganewa shine me ya'ya maza suna ganin shine alfahari shine hakikanin ni'ima shine abin da mutum zai fito ya kafafa da shi ya ji cewa yana da wani gata ko yana da wani abu wanda yake ya jingina da shi da ya ci a kalle shi da kima da haiba a cikin al'umma da haka almal wal banun da ya'ya da dukiya ga baki daya zinatul hayatid dunya Allah madaukakin sarki yace ba komai bane ya face kawa da ado na rayuwar duniya ya'ya suna zamantowa mutum kawa da ado ne a rayuwar duniya domin suna zamantowa mishi karfi na'am duk me ya'ya dan adam akwai lokacin da Allah madaukakin sarki in ya halice ka matakai matakai zaka kai lokacin da zaka yi rauni wanda yake da ya'ya sai ya jifa raunin nan nasa da dama saboda yana ganin yana da majingina idan ciwo ne ya same shi yana da masu mai hidima idan rashin lafiya ce yana da masu mishi idan tsufa ne ya kai matakin rauni yana da wanda za su yi mishi hidima dan haka sai ya ji cewa ɗayan nan masdarul quwwa ne a gurin sa wata mabubbuga ce da zai samu ƙarfi sannan kuma mabubbuga ce ta bashi kariya a matsayin a wancan lokacin al'umman larabawa da abin da ke tsakanin su na yaƙe-yaƙe da sauransu suna yin alfahari da yawan su na dangi domin ko yaƙi ne tashi in kuna da yawan mazaje za su ba ku kariya kuma ko a yanzu ai ina tsammanin ba zai gaza yin nisa da haka ba wanda yake da ƴaƴa yana ganin cewa yana da wani me security a tare da shi ko uwa ce mace idan tana da ƴaƴa ana ganin cewa wahalar ta kamar me gajeren zango ce akwai shekarun da in ƴaƴanta sun kai za su zamanto mata security akwai kariya kariya ta abin da za ta iya samu na kalubalen rayuwa kariya na tsare bukatunta na rayuwa na yau da gobe kai kariya ko ta kallon wargi ce da da ake mata idan ƴaƴanta sun kai wani geji sai ka gani an gagare mata wannan abun ashe dan adam shi yasa ƴaƴan suke zamanto mishi abu da kawa da abun soyuwa a gare shi sa'ilin da ita kuma dukiya sai take kawata rayuwar gabaki daya ta fuskar za a dauke ta a yi duk abin da ake so a sai abin da ake so a ci a siya abin da ake so a rataya a dauki abin da za a bayar a kashe a more a ji dadin rayuwa da haka sai ta zamanto ita ma kawa ce da kuma me amfanarwa su kuma ƴaƴa ƙarfi ne da wata kariya kuma Allah ya sanya wata alaka tsakanin waɗannan ni'imomi guda biyu sanda duk mutum ya samu ɗaya babu ɗaya sai ya dinga jin yayi ya tawaya idan Allah ya baki yawan ƴaƴa babu abin da za a kula da su sai a shiga me wai wai in Allah ya baki dukiya kuma babu yaya sai ki dinga ganin to ni kuɗin nan me zan yi da su wa zan kashe wa in ji na more ashe Allah madaukakin sarki shi ya bar ma wa kansa hikimar da ta sanya cewa ya sanya ƴaƴa su zamanto ado da ƙawa na rayuwar duniya sai Allah ya ce wal baqiyatu ssalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wanzazzun ayyuka waɗanda suke zamantowa tasirinsu da falalarsu da amfaninsu ya wanzu su ne dai waɗannan ayyuka waɗanda suke nagari ayyuka wanda za su yardar da Allah madaukakin sarki ayyuka wanda tasirinsu baya gushewa daga ma'abocinsu shi sa Allah ya ce albaqiyat wanda suke ci gaba da wanzuwa alkhairinsu da falalarsu da nasansu ba sa barin ma'abocinsu kamar yadda Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kamar yadda muka ji ko cewa Allah ya yi alƙawarin baya tozartar da aikin wanda yake ya kyautata aikinsa ya yi aiki nagari ya yi aiki na ƙwarai to Allah ba zai tozartar da aikin nan ba za ka tsinci sakamakon wannan aikin ashe sai suka zamo me albaqiyat domin Allah ya ce ba zai tozartar da su ba me za a yi musu kenan tattala su za a yi alkinta su za a yi sakamako mai kyau za su ba ma abocinsu shi sa Allah ya ambace su da matsayin albaqiyat saboda alkhairin su yana sadar da zuwa ga ma abocinsu har zuwa ranar gobe kiyama sai Allah yace khairun inda rabbika thawaba, cewa su ne mafi alkhairi a wajen ubangijinka ta fuskar lada da zaka samu, wa khairun amala, kuma su ne suka fi cikar burin ma'abucin su. Ma'ana duk wanda yake da buri na ya samu wani abu na alkhairi, duk wanda yake buri ya samu wani kyakkyawan sakamako, to fa bai kai wanda yake yana da burin kuma yayi aiki na kwarai ba. Domin aikinka na kwarai shi ne zai sadar da kai zuwa ga wannan burin alkhairin da kake da shi ne samun kyakkyawan sakamako. Amma duk yawan burinki, duk yawan kwadayinki, duk yawan kaza, idan ba ki da wannan albaqiyatus salihat, to zai zama to miki buri ne abin tunani kawai a cikin zuciyarki. Ashe kina so ki samu sadu da wancan amal din, wancan burin, wancan mafarkin, wancan fatan, wancan abin kwadayin, wato sakamakon da yake gurin Allah madaukakin sarki mai kyawu, to sai zaman to kin yi riko da mi as-salihat, ayyuka na kwarai, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, kuma mafhumin aya yake kunsa shi haka. To akan abin da ya shafi me ake nufi da albaqiyatus salihat, malamai masu tafsiri suna tattaunawa mai tsayi a ƙarƙashin wannan aya din, kuma wanda akwai ikhtilafat daban-daban, amma mafi kyawun maganar da naga ta fitattaro mana a dunkule ba tare da tsawaitawa ba shine maganar da al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan, inda yake cewa wa aqwalul ulama'i fil baqiyati as-salihati kulluha raji'atun ila shay'in wahid. Malam yace tattaunawar da malamai masu tafsiri suka yi, malamai masana addini, akan abin da ya shafi meye ma'anar al-baqiyatus salihat, yace gabaki dai ka tokar a ƙarshe dai suna komawa zuwa ga wani abu ne guda ɗaya, wa huwal a'malu allati turdhi Allah, cewa jumlatan me ake nufi da wanzazzun ayyuka, su ne ayyuka wanda suke yardar da Allah madaukakin sarki. Sawa'un qulna, malam yace ya danganta, mun ce albaqiyatus salihati suna nufin inna as-salawatul khams, cewa salloli guda biyar shi ake nufi da albaqiyatus salihat, kamar yadda aka rawaito haka daga magabata da dama, daga cikin su akwai ibn Abbas radiyallahu anhu, Sa'id ibn Jubair, Abu Maisara wa Amr ibn Shurahbil da sauran malamai magabata tun daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'i, kan ce abinda ake nufi da albaqiyatus salihat shine salloli guda biyar. Aw amnaha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa ala hadha al-qawl jumhurul ulama. Malam yace ko kuma wanda suka fassara abinda ake nufi da albaqiyatus salihat su ne waɗannan kalmomi, waɗannan jumloli da suke zikiri ne ambato ne na Allah madaukakin sarki, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, zikraina wa kenan guda biyar. Wasu malaman sun tafi ko kuma su ne ma mafi yawa akan cewa waɗannan su ne albaqiyatus salihat. معنى يقول وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد القدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. أقول حديثي دي يزوان دأكر ويكود جملة وانا صحبي أكن شوى منزو صلى الله عليه وسلم يا فسر الباقيات الصالحات دا شوى وأن ننذكريني قدابية. مالا يتشي التحقيق أن الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات الخمس المذكورة. Abin da yake ya fi dacewa da daidai shine ambatar albaqiyatus salihat ya kunshi salloli guda biyar, ya kunshi waɗannan zikirai din guda biyar, wa ghayra zalika min al-a'mal allati turdi Allah azza wa jalla, kai da ma wani ayyukan waɗanda suke koma bayan wannan wanda suke yardar da Allah madaukakin sarki, ayyukan da Allah yake so, ayyukan da ya umarni, ayyukan da ya kwadaitar, duk wani aiki wanda yake nagari sawa'un Allah ka nufa da shi ko kuma wani kaima wa wannan aiki din a matsayin dan adam dan uwanka kana mai neman yardar Allah, duka zai iya shiga cikin albaqiyatus salihat, li'annaha baqiyatun li sahibiha ghayru za'ilatin wala faniyatin kazinatil hayatid dunya. Mala yace saboda me suka cancanci wannan suna, saboda suna tabbata ga ma'abucin su, tasirinsu yana tare ga ma'abucin, ba sa gushewa, ba sa zamantowa kamar ba a yi su ba, kamar yadda duniya din nan da abin da ke cikinta yake gushewa ya bar mutum, tarin abin da ka mallaka za a waye gari a ce ne babu shi, amma aikinka na kwarai fa yana nan tare da kai, ba zai kyale ka ba, ba zai bar ka ba, shi yasa aka ce ka kyautata abokin rayuwarka na dindindin shi ne wa aikin. In ka kyautata shi da shi ne zai zauna da kai, yana tare da kai a makwancinka. Duk wani abu da kake ka mallake shi idan ya kai sa bakin kabarinka zai juyo, da ƴan uwa da dangi da ƴaƴa da dukiya da komai in sun kai ka za su juyuse mi sai aikin ka shine zai zauna da kai kamar yanda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna haka mana yace wali annaha aidan salihatu li wuqi'iha ala alwajhi alladhi yurdi Allah me yasa aka yace mata as-salihat bayan kasancewar ita tana tare da ma'abucinta ta cancanci a ce mata ta kwarai duk wanda yake baya rabuwa da ma'abucinsa ai ya cancanci a ce mishi na kwarai yanda kike da kawa din nan da take tsayawa dake a matsala da damuwa da farin ciki ai sai kike kawa ta gari saboda tana tare da ki to shi yasa waɗannan ayyuka suka ci sunan nagari cewa suna tare da ma'abucinsu ba sa barin sa kamar yanda kuma sun ci sunan nagari saboda suna yaddar da Allah ma da ta sai zamanto nagartarsu da ambatar su da wannan suna ya amsu ta kowace fuska akan wannan magana ta malam ita ce mafi kyawun zance kuma takaitacce akan abin da ya shafi albaqiyatus salihat sai zamanto dukkan tafsiran da malamai suke yi akan albaqiyatus salihat ba zai zamanto tafsiri ne mai cin karo da juna ba sai dai zamanto min babu tafsirin ayati bi fardin min afradil jinn ma'ana suna kokarin su ba da tafsirin wannan kalmomi ne albaqiyatus salihat bi fardin min afradil jinn ma'ana ta fuskar buga misali na wani yanki na abin da wannan kalmomi din suka kunsa as-salawatul khams aiki ne na kwarai wannan zikirai aiki ne na kwarai azumi aiki ne na kwarai hajji aiki ne na kwarai karatun qur'ani aiki ne na kwarai sadar da zumunci aiki ne na kwarai biyayya ma iyaye aiki ne na kwarai biyayya ma miji aiki ne na kwarai kula da tarbiyyar yara aiki ne na kwarai dukkan wani nau'in na alkhairi zai iya shiga ciki amma sun ambaci waɗannan ne saboda ko dai wani hadisi wanda yake an dora shi akan wannan ra'ayi ko kuma daukar yalwar ma'anan da kuma ganin cewa ta iya yiwuwa wasu kalmomin ko wasu misalan sun fi dacewa da su zamanto su ne a matsayin albaqiyatus salihat dan haka dai wal baqiyatus salihat wanzazzun ayyuka wadanda suke na kwarai khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sun fi gadar da alkhairi su ne suka fi kusa suka fi hanya dodar da za su sa dan adam ya samu alkhairin da yake a gurin Allah madaukakin sarki kamar yanda su ne suka fi sadar da dan adam zuwa ga alkhairin da yake buri ko yake fata Allah madaukakin sarki ya buga mana irin ma'anar da wannan ayoyi suka kunsa a cikin alqur'ani a wuri daban-daban zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ah Allah ya bamu labari ya tabbatar mana da abin da yake mu ma da kanmu yanzu mu yi hankali ba zai yi musu sama cewa Allah ya sanya mi abin da ya shafi sha'awa-sha'awi a cikin zuciyar dan adam na mata da zai rika a matsayin matayensa na ƴaƴa da zai rika na abin da ya shafi dukiya da mallakarta sai Allah ya bamu misali na nau'i daban-daban amfanin gona dabbobin da za a hau da wakai da kaza da kaza sai ce zalika mata'ul hayatid dunya duk wannan misalin duk wani abu ne na jin dadin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab abinda yake gurin Allah madaukakin sarki shine za a same shi a matsayin kyakkyawan makoma shine za a same shi a matsayin kyakkyawan matsayi kyakkyawan sakamako kun wannan sai ya dace da mi almal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sai ba mufassarar قل أنبئكم بخير من ذلكم الله يجي شن بنا باكو لبارن ابين دا yake yafi duk wannan abubuwan da lissafa muku matsayin alkhairi ba lillazina taqaw ga wadanda suke mi wanda sun yi takawa sun kiyaye dokokin Allah sun aikata aiki na kwarai gawa inda rabbihim suna masu neman wannan a gurin Allah madaukakin sarki to su sani cewa a gurin Allah akwai jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu min Allah wallahu basirun bil ibad wannan sai ba fassara mi al-baqiyatus salihat qali alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabanna sai Allah ya ce mi as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab ashe taqawar duk za ta shiga cikin nau'in waɗannan ayyukan kun ga sai zaman tuwo su ne fassarar me albaqiyatus salihat Allah madaukakin sarki yace yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim a ranar gobe kiyama duk wata dukiya da aka mallaka ba za ta amfana wa ma'abocinta komai ba, duk tarin zaratan ƴaƴa da mutum yake gani yana da su ba za su amfana mai a gurin Allah maɗaukakin sarki da komai ba, sai fa wanda ya zo da zuciya wadda take gyararriyar zuciya, zuciya wadda babu gurɓaci a cikinta, zuciya wadda take tasirin abin da ta kunsa na ƙuduri ya gadar da mutum ya aikata kyakkyawan aiki. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawma al qiyamati yafsulu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ashe dai a ƙarshe gabaki da waɗannan abubuwan sun zamanto mi abubuwa ne da za su kasance sun zamanto dan adam, ya muhimmanta su, ya ruke su da kyawu, ya bata lokacinsa a kansu, amma fa idan bai yi domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki ba, in bai dora su akan gwadabe na bin mai Allah ya ce ba, mai manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba, to a ƙarshe za su zamanto mai hasara ne. Me isa aka ce zina? Saboda ado da ƙawa da yanda zuciya take ta'allaka da su. Amma ba yana nufin amfaninsu ko tasirinsu ko falalar da za a samu daga jikinsu zero bace ba da mumini da kafiri. A shi wanda ya kafirce wa Allah, wanda bai bi yadda wannan abu da Allah maɗaukakin sarki ya ba su a matsayin hanyar neman yardar Allah ba, to amfaninsu zai ƙare a matsayin kawai zina ɗin nan ne a nan duniya, shi kenan daga nan amfanin ya ƙare. Sa'ilin da kuma wanda ya riko da su ya yi aiki na ƙwarai, sai ya zamanto su ɗin gashi sun gushe, amma tasirin aikin yana nan, zai samu sakamako a gurin Allah maɗaukakin sarki. Don haka cikin maganganun da malamai suke yi masu kyawu a ƙarƙashin wannan ayar, suke cewa al-murad ma'ana manufa ko haƙiƙanin abin da ake nufi a wannan aya ɗin shi ne ba a so mutum ya shadaltar da kansa, ya mai da rayuwarsa kacokan da damuwarsa baki ɗaya da duk wani ƙarfinsa a kan abin da ya shafi neman kuɗi da kuma abin da yake na neman ‘ya’ya, ko kuma an samu ‘ya’yan wahalta musu cikin abin da yake bayar da Allah maɗaukakin sarki ba ne. Abinda ake so kai amfani da wannan ni'ima da wannan ado gurin neman yardar Allah. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ku tseratar da kawunanku da ‘ya’yayenku daga wuta. Ashe ‘ya’yan in ka bar su suka fada hanyar ɓata da lalacewa sun zamanto maka hasara da taɓewa. In kuwa ka bi abin da Allah ya ce na ƙoƙarin ba su kariya da tarbiyyantar da su, na ɗora su akan gwadabe na ƙwarai, to za su zamanto maka dalilin samun matsayi a gurin Allah maɗaukakin sarki, kuma ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, duk wanda yake ya sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa, an tambaye sa ya fita salin halin alkhairinsa ya rinjayi sharrinsa, to wannan shi ne za a mai barka barka da wannan ni'ima da Allah ya ba sa. Amma wanda yake sharrin ya zamo yarin jaya ko ma gabaki ɗaya babu ko so fane na alkhairi, to sai ya zamanto abin kaico da hasara da nadama Allah ya kiyashe mu. ‘Ya’ya idan Allah ya baka, to ya buɗa maka wata ƙofa ne ta samun alkhairi a rayuwar duniya, domin da tarbiyyantar da su za ka samu falala, musamman ‘ya’ya mata, da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba ma wa ‘ya’ya mata uku ya tarbiyyance su, ya kula da su, ya tsaya akan sha'aninsu, har ya kai ga matakin da ya aurar da su, ya ɗora su akan tafarki na addini, za su zamanto mishi hijabi, kariya daga wuta. Sabai suka ce ya Rasulullahi har guda biyu? Ya ce eh, har guda biyu. Ashe in Allah ya baka, ya baka wata hanya ne ta samun alkhairi, sannan dukiyar ita ma in Allah ya baka, ka yi imani da shi hanya ce da za ka samu ne alkhairai masu yawa a cikin rayuwarka ta duniya, kuma ka samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah maɗaukakin sarki. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dubiyar da Allah ya nuna ka bada ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya hudar da ita a matsayin zangarniya wadda take da ‘ya’yani guda bakwai, kowane ‘ya’ya a cikinta akwai za a samu zangarniya guda bakwai, kowace za a samu ‘ya’ya guda ɗari a ciki. In ba da dukiya ba za a iya infaki? Ba za a iya ba. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Duk abin da kika ciyar na dukiyarki, matuƙar kin yi domin neman yardar Allah, to za ki samu kyakkyawan sakamako. To da wannan ne sai ta zamanto ba za ta tsaya miki a iya ƙawa ta rayuwar duniya ba, za ta tasiri da har za ki samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yake sun fahimci haƙiƙanin menene ake nufi da Allah ya baka dukiya kai aikin alkhairi. Ita wata rana suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah zahaba ahli dithur bil ujur, masu dukiya daga cikinmu duk sun kwashe ladan sun tafi da shi, mu yi sallah tare da su, mu yi azumi tare da su, kuma sannan su sun fi mu da abin hannu su ciyar saboda Allah, kuma ba mu da abin da zamu yi. Ashe sun fahimci haƙiƙanin me dukiyar idan kana da ita ga irin amfanin da za ta iya gadar mawa ma'abocinta. Dan haka dai Allah madaukakin sarki ya buga mana wannan misali mai karara saboda kwakwalenmu su fuskanta, kwakwalenmu su gane yaya ne duniya take saurin gushewa, yaya ne ma'abocin wanda aka ba wa duniya wata rana zai wayi gari babu ita kamar kiftawar ido shi sai ce fa asbaha hashiman, za a wayi gari wata rana gaba ɗaya ta kekashe ta kare. Cikin maganganu waɗanda suke masu matukar kyawu a ƙarƙashin wannan aya wanda zan rufe mana da shi, maganar Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yace inna ma shabbaha Allah ta'ala ad-dunya bil ma', Allah madaukakin sarki yayi misalin rayuwar duniya yayi kwatance da abin da yake na ruwa da yace kama in anzalnahu min as-sama' li anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi', saboda ruwa baya tsayawa a guri guda ya tsaya ya ci. Duk wanda ya san dabi'ar ruwa menene hanya yake nema, ko yaushe cikin tafiya yake. Yace kadhalika ad-dunya, haka labarin duniya yake, la tabqa ala wahidin, ba ta tsayawa ga mutum daya. Duk wani abu da duniya take da shi na aro da za ta baka, dukiya ce, matsayi ne, dama ce, lafiya ce, ko menene shi baya tsayawa a gurin mutum daya a ce gashi nan titir wannan abun ya wanzu a gurinsa, shi kadai yake da shi. Dole yau ga wane gobe ga waninsa. Li anna al-ma'a la yastaqiru fi mawdi'in wa li anna al-ma'a la yastaqimu ala halatin wahida, malin ce kamar kuma yanda ruwa baya tsayawa kyam a yanayi guda daya, kadhalika ad-dunya, kamar haka ne duniya take. Wa li anna al-ma'a la yabqa wa yadhhabu, kamar yanda ruwa baya tsayawa kullun a cikin me yake tafiya yake, kadhalika ad-dunya tafna, kamar haka duniya take gushewa. Wa li anna al-ma'a la yaqdiru ahadin an yadkhulahu wa la yaftal, kamar yanda ruwa babu wani wanda zai shiga cikin sa yace na shiga na fito ba tare da na jike ba, kadhalika ad-dunya, kamar haka duniya take. La yaslamu ahadun dakhalaha min fitaniha wa afatiha, ba wani wanda zai shiga cikin ta ya bigi kirji yace ni na kukutu daga sharrinta, ni na kukutu daga fitinarta, ni na kukutu daga zamiyar da take cikin duniya, ban taɓa samun wata tuntuɓe a ciki ba, malam yace babu. Wa li anna al-ma'a, saboda ruwa, idza kana biqadarin kana nafi'an munbita, idan ruwa ya zamanto daidai gwargwado, daidai bukata sosai ya zamanto ya amfanar kuma ya bugar da tsirrai, wa idza jawaza al-miqdara kana dharran muflikan, idan ruwa kuma yayi yawa ya wuce yanda ake bukata me yake wa shukoki, sai ya lalata su, sai ya tumbuke su, sai ya tafi da ƙasa, sai ya zagwanyar. Mu buga wani misalin, idan ruwa ya samu yayi yawa sai ya ambaliya, sai dukiya ta tafi, gidaje su rushe, ai asarar rayuka. Yace wa kadhalika ad-dunya, kamar haka duniya take. Al-kafafu minha yanfa, tsantseni a cikinta da gwargwadonin amfani ko neman abin da yake a cikinta, gwargwadon bukata. Wa fuduluha yanfa, shine yake amfanarwa. Wa fuduluha yadur, wuce gona da iri akan lamarin duniya, zakewa da mai da rayuwarka gaba ki dai ka cokan kai duniya kasa a gaba. Ina kika fito kuɗi, ina za ki neman kuɗi, me kike yi, kuɗin kashewa nake nema kullun a rayuwarki, kawai abin da ya shafi duniya da miƙe kafa da sharholiya shine a gabanki. Wa malam yace wa fuduluha yadur, wuce gona da irin nan akan al'amarin duniya, ba abin da yake wa ma'abocinsa sai me, sai cutar da shi. Malama ni Allah yace
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
Allah madaukakin sarki bayan ya mana misali na rayuwar duniya da yanda gushewarta take kasancewa, domin mu wa'azantu domin a hasko mana wani hoto na yanayin abin da yake lallai tabbas yana tafa la mahal sai Allah madaukakin sarki ya ƙara hasko wani abun wanda yake zai ƙara razanarwa ya dawo da dan adam cikin taitayin sa musamman wannan wanda bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba musamman wannan wanda yake ganin abin da Allah ya bashi na duniya me tabbata ne ko shi karan kansa ma ba zai yi wata rayuwa bayan mutuwa ba bare ai mai sakamakon aikin sa shi yasa al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi yace yukhbiru ta'ala an ahwal yawm al-qiyama Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi da zasu zo nan gaba yana bada labari ne na irin tashin hankali da razani da furgici da zai kasance a ranar gobe kiyama kuma ya kunu fihi min umurin azam da kuma abin da zai auku a wannan rana ta alkiyama na manya-manyan al'amura al'amura masu girma al'amura masu tsanani al'amura da babu wargi a cikin su kuma al'amura na gaskiya wa yawma nusayyirul jibal Allah madaukakin sarki yace kuma ka tuna ko ka tunatar da su ranar da zamu tafiyar da duwatsu anan gurin malamai masu tafsiri suna kallon wannan magana a fuska guda biyu wasu suna ganin wannan magana Allah madaukakin sarki yana bada labarin ta ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama at-taqdir sai zama wazkur yawma tuna lokacin da wannan al'amari zai faru sa'idin da wasu suka ce a'a ai ana nufin ka tunatar da mutane ma'ana idan ka ji mun gaya maka cikin abin da zai faru na gaibi a wannan rana ka tunatar da mutane wannan mashhad din mai girman gaske yawma nusayyirul jibal ranar da zamu tafiyar da duwatsu Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin abubuwan da za su kasance a ranar gobe kiyama da abubuwa na ban mamaki abubuwa masu girman gaske wanda suke cike da ikon Allah madaukakin sarki da kudurarsa da buwayarsa cewa ba dai abin da kuke gani bane ba a ban kasa to duwatsun nan da kuke gani masu girman gaske waɗanda suke ga sunan a kafe a ban kasa wanda in an zo ana bukatar ai hanya ma a inda suke aiki ne ja saboda yanda Allah ya kafa su ya sanya su masu nauyi ya sanya su masu karfi su banga banga su tare guri biyar da dan adam yake so ya keka sai zai nemi mu ko dai ya haure su ko ya wata hanya ma ba za a ce za a zo a ture ba waɗanda suke zuwa ƙasashe waɗanda suke ba namu ba za mu gani idan ana so a yi hanya ana da larurar a hanya a guri sai dai a yi ne sai a kawo wasu injina masu karfin gaske sai a sanya a ce za su huda cikin wannan dutse din saboda a ratsa tsakiyarsa a hanya amma ba a taba ganin a ce an dauke dutsen nan katan nan an mai da shi can cak ba saboda ya kautar da hali to duk yanda kuke ganin wannan duwatsu da girman su da karfin su da yanda suka kafu a ban kasa kai suka zamanto ma Allah ya sanya su kamar wasu tubala waɗansu kariya a ban kasa din da yake hana ta tangal-tangal to su ma karan kansu Allah ya ce nusayyirul jibala za mu tafiyar da su kasance kamar ma babu su yaya Allah zai tafiyar da su to shine yanda ya ba mu labari a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani a wasu gurin Allah madaukakin sarki ya nuna wannan duwatsu nike su zai yi gabaki daya wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fayazruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta Allah ya ce suna tambayarka idan ana magana akan ranar gobe kiyama da abun da zai faru yanda Allah zai nannade ban kasa ya kawar da komai sai hankalin sa ce to wai kina waɗannan duwatsun da suke sai Allah ya ce yansifuha rabbi nasfa kace da su ubangiji na zai nike su tilis fa yazruha qa'an safsafa sannan zai zamanto ya barta ita wa kenan wannan kasa ta zamanto fili ne fital la tara fiha 'iwajan wala amta ba za ka ga wani kwari ko tudu a cikin wannan kasa ba zai ta zamanto gaba ɗaya ta yi labeling nan babu tudu babu gangare babu kaza ya zamanto filin Allah tal subhanahu wata'ala babu kuma abun da yake kanta na duwatsu a wani gurin kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana bayan an nike wannan duwatsu din zai zamanto an sheke su sun bi iska sun zamanto kamar wani gari wanda idan kana kallon su a diddinkule sai kaga kamar gajimare ne wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a allahi alladhi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima yasna'un Allah madaukakin sarki yace za ka ga duwar watsun nan sun zamanto kar in kana kallon su kai ka yi tsammanin a daskaraki suke ta sabuha jamida kana kallon su za ka dinga ganin kamar a tsaye suke wuri guda cik wahiya tamurru marar sahab alhali suna tafiya suna kasancewa kai ka ce yanda giragizai suke wucewa haka Allah madaukakin sarki zai mayar da duwatsu a wani gurin yace watakunul jibalu kal'ihni almanfush Allah madaukakin sarki zai mayar da duwar watsu kai ka ce kadaddiyar auduga ce wanda yake ganin yanda ake kada auduga da yanda take komawa to haka Allah madaukakin sarki ya kwatanta yanda zai mayar da wannan halitta tasa ta duwar watsu a ranar gobe kiyama wa idhal jibalu suyirat yawma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra Allah yace ranar da zamu tafiyar da duwatsu tafiyarwa zamanto kamar babu su wa bustatil jibalu batta fa kanat haba'an munbassa da sauran ayoyi da Allah madaukakin sarki yake nuna mana karfin ikon sa da abin da ya kaddara zai auku da waɗannan manya-manyan duwatsu da muke gani za su zamanto kamar rayrai tilis yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu hasiban mahila za su zamanto rayrai tilis kamar babu su Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah ya ce wa taral arda bariza ga abinda za a yi mawa duwatsu to ita kuma kasar ya za a yi za a ganta ne ya kai mai karatu ya kai wanda alqur'ani yake shiga kunnanka ana halarto maka yanayin da zaka ga kasa a wannan rana wa taral arda bariza za ka ga kasa a shimfiɗe fetal kar ba wani abu da yake uya daga wani abu komai yana bayyane al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi yace badiyatan zahira laysa fiha ma'lamun li ahadin wala makanin yuwari ahada bal al-khalqu kulluhum dahuna li rabbihim la takhfa alayhi minhum khafiya Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace wannan kasa za ta zamanto bariza sai al-hafiz ibn kathir yace za ta zamanto fili ne fetal ba abin da yake tsuya a ciki kuma ba wani abu da zaka gani kace ga alamar inda abu kaza ya taba rayuwa ko ga gini kaza ko ga dutse kaza ko ga bishiya kaza komai da yake kanta ya bishi Allah madaukakin sarki ya mai da shi kamar bai wanzu ba malai yace inda wani ma zai kuya babu ya zamanto fili fetal inda mutum zai kuya babu ai dole ma babu gurin iya duwatsu da za su iya bada wata kariya a kuya a bayan su a kuya a gefen su a kuya a cikin kogan su an bishi su filin da zai zamanto nan tudu da kwari yanzu in mutum ya taba ganin sahara ko a TV ne kin ga sahara za ka ganta fili fetal amma kasancewar akwai tudu akwai kwari zai sa wani zai iya shiga cikin me wani kwarin sai ya kuya daga wanda yake tudun nan bai zama lallai ya hango sa shi yasa sai Allah ya sanya ta ta zamanto la tara fiha iwajan wala amsa akan mataki dai take gabaki ɗayan ta fili ne fetal a shimfiɗe babu tudu babu kwari ballantana wani ya samu wani gurin koyewa to kuma sai Allah ya ce ba abinda zai kuya a gare sa a abin da yake yana faruwa ko yana kasancewa akan wannan ƙasa a daidai wannan lokaci duk wani abu da kake gani duk wasu dogayen gidaje duk wasu gine-gine ku zo ku gini hawa 50 hawa 60 hawa 100 ai ta gasa a tsakanin ƙasashen da suka ci gaba zamu gina guri mai tsayi kaza zamu gina gini wanda zai tabo ga jumare zamu yi kaza zamu yi kaza gabaki daya zai wuce ya zamanto kamar babu shi wasu malaman ma suka ce wataral arda bariza ai ana nufin har daidai da abin da yake cikin kasar ma Allah madaukakin sarki zai burso da shi ya wanzale ya tafiyar da shi zai zamanto duk wani abu da yake cikin kasa Allah madaukakin sarki zai fitar da shi domin Allah ya ce wa akhrajatil ardu asqalaha abin da yake cikin kasar nan gabaki dai Allah madaukakin sarki zai yi wa kasar umarni ta burso da shi ta fito da shi wa alqat ma fiha wa takhallat za ta rabu da ko menene yake cikin ta za ta dawo empty babu komai a cikin ta wa hasharnahum bayan da haka ya faru Allah sai ya ce wa hasharnahum za mu tayar da su za mu hado su gabaki ɗayan su tun daga farkon su har ƙarshen su falam nughadir minhum ahada ba za mu bar ko mutum ɗaya a cikin su ba ba za a ce an manta da wani alis ba ba za a ce wance ta yi dogon bacci ba ta tashi ba ba za a ce wance ta kuya ba saboda ta yi mummunan aiki ta san ga ranar sakamako ta yi taurin kai ta koye babu wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ko mutun daya Allah madaukakin sarki yace ba za mu bari ba. To annan malamai sai suka ce wa hasharnahum, shin ana nufin cewa kowanne halitta ga baki daya ko kuma al-uqala'u kadai Allah madaukakin sarki yake magana da su, masu hankali wanda Allah yake magana da su da yaran alqur'ani wanda aka aika musu manzo sallallahu alaihi wasallam, sai wasu suka ce iya su ake nufi, sai inda wasu suka ce a'a jami'ul khala'iqi, duk wata abar halitta da Allah madaukakin sarki ya samar to Allah madaukakin sarki ya fada cewa zai tayar da ita. Dalili wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Dan haka wa yawma nahshuruhum suwa, su waɗannan da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa duk wata dabba, duk wata halitta da take a ban ƙasa tana shiga cikin ma'anar dabba, kamar yadda malamai suka ce kullu ma yadubbu 'alal ard, duk wani abu da yake kai komo a ban ƙasa to duk yana amsa sunan dabba. Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'irin, kai ba ma wanda yake tafiya a ban ƙasa ba, har wanda yake kai komo a sararin saman duniya din gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki zai kawo su, zai tattaro su gabaki ɗaya, kamar yadda wancan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya fitar da shi, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah, tabbas jazaman duk wani haƙƙi za a maida shi zuwa ga ma'abocin saranar gobe kiyama, yace hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna, har daidai da menene shat bantinkiya, tinkiya wadda take mai kaho, ma'ana rago mai kaho, idan ya tunkuyi rago wanda bai da kaho ya zalunce shi, wallahi sai Allah ya kwatar masa haƙƙinsa. Ashe kenan su ma za a tadar da su, za a yi hisabi, hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الشيخ وزيج با وند زاء بلي با وند زاء من تابا وند زيفا كو من زيفا رؤرانر أديدي وند ينهيد أن لا يوسف تامنا شيني أبن دزا متاشي أكز تبوبي إذا أن لا مدعوك تنسركي ميقوا ميقوا مي أرى من ريد نافيا أبن دنا فدان ديدي أن لا يسامو أنفانني يقومي تاريها أشكل لادا wanda ne kuskure ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.